Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin. Amin tuma amin ya Allah. Amin. Amin tuma amin ya Allah.
Idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya, mun dauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara, wanda a halin yanzu ta zama ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani. Cutar ta kansa, a cewar hukumar lafiya ta duniya, ita ce ta biyu da ke haddasa mace-mace a duniya, wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan 9.6 ko kuma akalla 1 cikin 6 na mace-macen da aka yi a shekara ta 2018. To Dr. Mubarak Labaran Liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhuba Malli da ke Zaria a jihar Kaduna ya dauko mana bayani akan rabe-raben cutar. Sai lokaci ya ci mana, yau za mu dora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce.
Yau wato masha Allah Hajiya Aisha, wannan tambaya ce mai kyau. Wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne. Kuma kafin maybe na dan yi bayani, zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraron mu. Wato ita kanta kansa tana da mataki-mataki ciwo. Akwai kamar mataki na 1, akwai mataki na 2, akwai mataki na 3, na 4, har zuwa mataki na 5. To wannan matakan, a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna ya gano wannan cutar kansa. To amma idan mutum ya je kasashen mu nan masu tasowa da ba mu samu cigaba, yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce, to sai cutar nan ta kai kamar mataki na 3, na 4 ake iya ganin ta. Shi ne irin gwaje-gwaje. Akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini, wanda za a ɗauki jini a duba. Akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto, kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography. Akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a yanka, wanda ake kira kamar biopsy. Za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani menene yake cutar. Wannan zai iya tabbatarwa cewa wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba. To abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na 3 ko na 4, to tana da wahalar magancewa. Abu ne mai matuƙar wahala iya maganinta ko kuma iya warkar da mutum daga cutar. To yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta. Sai da a matakin farko da mataki na 2, yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi.
Subhanallah.
Da wuya ya ji wani koratsaki ko wani damuwa ko sauransu. Kuma ko da ma ya ji wani abin nan ɗin ya je asibiti, musamman a mamun kasashen masu tasowa, ba mu da matakan bincike a wannan matakin na 1 da na 2. Ranke da take inta da wurin mu gane ta da wuri. To wannan shi ne ma babban ummul abaisin da ya sa muka fi tafiya a kan cewa mu a nan ɓangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shi ne za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba ɗaya.
Gaskiya ne. To likita, tsadar kayan ne ko kuwa iliminmu ne bai kai nan ba, ko ko ya abin yake ne da ba mu da wannan kayan gwaji na mataki na 1 na 2?
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi za a iya cewa 2 ko 3. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba yi kayan ba ne. Ko su ba kasashen da aka samu ci gaba. Suna da wannan challenge ɗin. Na misali, akwai rashin wayar da kai na jama'a. Na misali, rashin tsari mai ƙarfi na kiwon lafiya abu ne da nake so mu ci. Wanda idan akwai tsari mai ƙarfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum yakan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci.
Kamar wata-wata ko wace wata uku.
Ba wai dan bai da lafiya ba. Ko lafiyar shi kalau, amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci. To nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri. To amma tabbas kamar daga shan tsadar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri. saboda misalin da ran mutu wanda yafi saurin fahimtuwa yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta wannan mataki na 1 da na 2 ana iya cin shi ne a kamar ɗakin bincike na irin wanda ake kira biotechnology labs wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta addaban mutane in kika duba lokacin da corona nan ta zo ai kusan yawanci ba mu da dakunan binciken
ya
tantance ta da gano ta an ta su kai a sai to kafin su dai
jama'a su taimaka da kuma gwamnati
yawa an dade ma akwai jahohi da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan dakunan binciken ba mu da su gaskiya kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba basu isa ba saboda tabbas kayayyakin da ake bukata a dakunan binciken suna da tsada matuka kuma ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da za a dinga suwa na wanda ake amfani da su ya tafi da gidan ku da za a yi amfani da su yau a gobe a ƙara suwa suna da tsada matuka to amma dai babban dai dalili shi ne rashin tsari na kiwon lafiya mai ƙarfi da ba mu da shi
da kuma rashin ilimin ai haka
wannan shi ne gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai.
Yanzu haka suna
aikin dai shine babban kalubale.
Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki koko suna kasar waje suna aiki. Ƙwararrun nan da kan
a kasarin su zaki samu suna kasar wajen. Amma akwai tsirarru da yawa wanda abokanan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmuwarsu gaskiya. Da abin da yake nan a ƙasa.
Likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka
eh to babban tunda gwajin kamar dai ga duk wani rashin lafiya shine da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rasu baya saboda ba shagushi magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar kansa akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai maybe canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki to babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shine mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah
ya farashi fa farashin maganin
to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa a in kika duba ko anan su kasashe ma da suka samu ci gaba ai cutar kansa tana da cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashe waje za ki ga wasu masu sukan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wani inshora don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu to gaskiya abu ne masu matuƙar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga ba wai shi mara lafiya ba ma har 'yan uwan shi saboda za ta iya janyo matuƙar ƙalubale ga tattalin arzikin shi mara lafiya da 'yan uwansa sai da tsadar irin magunguna kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ga ana cewa sun kai 80,000 ko 40,000 50,000 allura guda ɗaya kin ga abu ne wanda yake ya matuƙar ya ta'azzara sosai musamman a isan tattalin arzikin da muke ciki mu a nan Najeriya.
To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani ɓangare da kamar wani abu ne kamar abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta to mu tabo wannan kamar me da menene za su iya haddasa wannan cuta
to Hajji Aisha makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da ita suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu
to masu sauraro anan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin, ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya. Sarkin baiwa.